Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 41, 16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen radio a amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Alol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Za ku iya sauraron wannan tashar ma ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku kuma da sake saduwa da ku a safiyar talatan nan 14 ga watan Fabrairu shekara ta 2017. Sahabo Imam Aliyu ne tare da Ibrahim Ka Almasi Garba da kuma sauran abokan aiki daga nan Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirin safe. Ga kanun labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump da Prime Minister Canada Justin Trudeau sun bayyana mabambantan ra'ayoyi game da batun yan gudun hijira. Shugaban Amurka Donald Trump ya kira Korea ta Arewa babbar matsala bayan gwajin makami mai linzami da ta yi na baya-bayan nan. Sannan ƴan sanda da shaidun gani da ido sun ce wani dan kunar bakin wake ya kashe mutane akalla 13 a gabashin Pakistan.
To Allah ya kyauta.
Borno ne ta samu kashi mafi yawa a ciki. Ma'ana mun zo da shinkafa buhu 10,000 da masara buhu 7,000 da gero buhu 7,000 sa'anan wake buhu 8,000 da kuma mun kawo indomin buhu katon 7,000 da kuma
Senator Ali Indume da tsarabar da suka rike wa ƴan gudun hijira a jihar Borno. A jihar Plateau kuma hukumomi sun halaka kaji kimanin 38,000 bayan bullar murar tsuntsaye. Ali Mustafa ina tafi da shirin tsaka mai wuya. A gyara zama a fara da jin labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump da Prime Minister Canada Justin Trudeau sun bayyana mabambantan ra'ayoyi matuƙa zuwa jiya Litini game da batun ƴan gudun hijira ta yadda Trump ke ta kare kudurinsa na ta sakiyar bakin haure a yayin da shi kuma Trudeau ke ta nuna cewa ƴan gudun hijirar Syria da suka samu wato sun samu kwanciyar hankali a ƙasarsa. Trudeau ya marabci ƴan gudun hijirar Syria wajen 40,000 a Canada a daidai lokacin da shi kuma Trump ke dakatar da shigowar ƴan gudun hijirar Syria din har sai illa masha Allahu wanda wani bangare ne na shirin sa na takaita shigowar mutane daga wasu kasashe bakwai masu rinjayen musulmi waɗanda kasashe ne dake fama da matsalar ta'addanci da aka tambaye shi ko yana ganin idan ƴan gudun hijirar Syria suka zauna a Canada bangaren arewa na kan iyakar Amurka zai kasance da cikakken tsaro. Sai Trump ya ce ai ba a kasancewa da kwarin gwiwa 100% a al'amari irin wannan. To amma bayan da aka fara kai samame kan bakin haure a ƴan kwanakin nan da zumar ta sakiyar waɗanda suka aikata manyan laifuka, sabon shugaban Amurka ya shela cewa za mu fitar da su abinda nake yi alƙawarin da na ce zan yi ne kawai. Muna kan danƙe miyagun da masu safarar mugan ƙwayoyi, muna takakka mafitsararru, a cewar Trump wanda ya ƙara da cewa nan gaba jama'a za su yi farin ciki matuƙa, za su yi farin ciki sosai. To amma Trudeau ya ce ƴan Syria da suka shiga Canada na samun ci gaba kuma ƙawayen Canada sun fahimci dalilin Canada na marabtar ƴan gudun hijira daga ƙasashen da yaƙi ya ɗaiɗaita.
Shugaban Amurka Donald Trump ya kira Koriya ta Arewa babbar matsala bayan gwajin makami mai linzami da ta yi na baya-bayan nan. Yayin wata hira da manema labarai a fadar shugaban Amurka na White House da Prime Minister Canada Justin Trudeau jiya Litinin, Trump ya ce gwamnatinsa za ta ladabtar da Koriya ta Arewa sosai amma bai yi cikakken bayani ba. Trump ya kuma ya ba da ganawarsa da Prime Minister Japan Shinzo Abe a ƙarshen wannan makon a Florida. Shugabannin biyu na tare ranar Lahadi lokacin da Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami na baya-bayan wanda manyan jami'an Koriya ta Kudu suka ce ya yi tafiyar wajen kilomita 500 kafin ya fada kogin Japan. Abe ya kira matakin na Koriya ta Arewa a zaman wani abin da ba san ba za a alamunta da shi ba. Haka zalika kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi taron gaggawa na sirri domin tattaunawa kan harba makami mai linzamin da Koriya ta Arewa ta yi. Ƙasashen Amurka da Japan da Koriya ta Kudu ne suka buƙaci a yi wannan taro. A wata takardar sanarwar bayan taro, kwamitin ya yi tirda kaddamar da makamin da cewa wata sabawa ce ta nauyin da ya rataya a wuyar Koriya ta Arewa a matakin ƙasa da ƙasa ƙarƙashin tanadi na shida na Majalisar Ɗinkin Duniya.
To, karfa'a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi tattaunawarsa ta farko ta waya da shugabannin Afirka jiya Litini, inda ya zanta da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma. Najeriya da Afirka ta Kudu suka ce an yi tattaunawar ce bisa buƙatar shugaban Amurka, wanda kafin wannan lokacin bai yi wata magana sosai ba game da nahiyar Afirka ko kuma abubuwan da suka shafi nahiyar tun bayan da ya hau karagar mulki a watan jiya. Fadarar shugaban Najeriya ta ce Trump da Buhari sun tattauna kan batun ta'addanci, sannan ta ce Trump ya baiwa Buhari tabbacin cewa a shirye Amurka take ta sake wani sabon shiri na taimakon Najeriya ta ɓangaren kayan yaƙi. Takardar bayanin ta kuma ce Trump ya jinjina ma Buhari saboda namijin ƙoƙarin da yake yi wajen yaƙar Boko Haram, sannan ya gayyaci Buhari zuwa Washington a duk lokacin da ya dace ga ɓangarorin biyu. Buhari bai yi wata harka ta bainar jama'a ba tun bayan da ya tafi London jinya ranar 19 ga watan Janairu. Fadar shugaban Afirka ta Kudu ta ce tattaunawarsu da Trump da wato tattaunawarsu Trump da Zuma tattaunawarsu sun jaddada aniyarsu ta dada ƙarfafa dangantakar ƙasashen biyu wadda daman can tana da ƙarfi.
Yan sanda da shaidu a Pakistan sun ce wani dan kunar bakin wake ya tayar da bam a wajen wani zanga-zanga a birnin Lahore da ke gabashin kasar, wadda ya halaka mutane akalla 13 ya kuma raunata wasu 85. Wasu manyan jami'an yan sanda biyu na cikin waɗanda suka mutu, kuma masu ayyukan ceto na fargabar yiwuwar adadin mace-macen ya ƙaru. Wasu masu sana'ar har hada magunguna ne suka shirya zanga-zangar don nuna adawa su da wasu sabbin dokoki. Shaidu sun ce ƴan sanda da suka mutum na ƙoƙarin daidaitawa ne da masu zanga-zangar don kawo ƙarshen gangamin lokacin da bam ɗin ya tashi. Wani reshin ƙungiyar Taliban shiyar Pakistan wadda ya ɓalle ya yi ƙirarin kai wannan harin wadda ya auku a helikwatar lardin Punjab wadda ya fi yawan jama'a a ƙasar. Wani mai magana da yawun ƙungiyar Jama'atul Ahrar ya ce ɗaya daga cikin ƴan ƙunar baƙin waken ƙungiyar ne ya kai wannan hari. Labaran duniya kenan, aka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, an yi kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya ta ƙara kason da ta ware a kasafin kuɗin bana domin tallafa a 'yan yankin arewa maso gabashin ƙasar da rikicin Boko Haram ya ɗaiɗaita. Senata Ali Ndume, wadda yake wakiltar jihar Borno a Majalisar Dattijan Najeriya, shi ya yi wannan kira lokacin da ya jagoranci wata tawagar wakilai da suka kai gudumawar kayan abinci na kusan naira miliyan 600 da aka saya domin jihohi shida da suke yankin, kamar yadda ya gaya Haruna Dauda a hira da suka yi.
Borno ne ta samu kashi mafi yawa a ciki, ma'ana mun zo da shinkafa 10,000 da masara 7,000 da gero 7,000, sa'anan wake 8,000 da kuma mun kawo indomin katon 7,000 da kuma mun kawo jarkan na mai manja da mai 5,500 don a taimaka wa mutane ta fannin maganan ciyarwa. To, da kuma akwai makaranta a Old Maiduguri, yana ɗaya daga cikin makarantun da dama aka ƙona wanda kwamiti ɗin nan ta sake sa an gina ta a can jere, shi ne muka je muka kaddamar da shi, wato muka mika wa malaman. To, kuma muka sake zuwa ziyara wajejen shugaban hafsan sojoji da suke ƙasa wanda suke yakan 'yan Boko Haram don mu nuna musu goyon baya kuma mu yi musu godiya akan ya ƙoƙarin da suke yi. Shi ne musamman abin da ya kawo mu dama.
Idan ka duba za ka ga kamar ko kasafin kuɗin bana da aka keɓe saboda taimakawa waɗannan ibtila'i ya shafa a shirin arewa maso gabashin Najeriya ba wa bane wanda ya taka kara ya karya. Kusan ma za a ce ƙungiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya sun ma bi cire kuɗi fiye da gwamnatin tarayya kan taimakawa irin waɗannan mutane. Kamar ku a Majalisar Majalisa me kuke ne na ganin cewa waɗannan mutane sun samu taimakon da ya dace da su?
Eh, muna kokari yanzu mu fahimtar da yan uwanmu da kuma yan Najeriya da yan kasa ma gaba daya. Wallahi abin da yake faruwa shine mutane ba su fahimci irin wato kuncin halin da muke ciki ba sai wanda suka zo. Ina ba mutane example, kasuwa daya kaman a ce a Dambuwa, kowane kasuwa ana cin kasuwa ranar Litinin ne, kowane kasuwa a Dambuwa a duk shekara ba ranar da ba za a fidda trailer kaman 10 zuwa 20 na kayan abinci na sayarwa ba. Wato wannan ma na sayarwa ne banda wani da mutane suke ci. To a yau an waye gari shekara uku mutane nan ba su samu sun je gona ba, ba su samu abin da sai abin da aka kawo musu. To kan in kai lissafi a ce trailer kowane kasuwa a cikin shekara sati guda 52 in kai lissafin sa, zaka san trailer nawa ne yake fita daga Dambuwa ma kauye daya kenan a local government guda daya, balle ma local government 22 yanzu ba wanda ya tafi gona. Saboda haka ciyarwa wannan shine matsalan da muke da shi, kuma ciyar da mutane yadda aka saba mawuyacin abu ne sosai kuma yana da tsada. To shi yasa muke kira ga gwamnati akan cewa wannan kudin da suke bamu bana aka yi a cikin kasafin kuɗi da biliyan 45 ba zai kari ko ina ba. Wato kwadago ko kuma ana ce NGO ko kuma United Nations su fa a bara sun tara kuɗi $449 million, wato kusan $130 billion na kuɗin Najeriya. To bana kuma suna niyan su kashe $1.5 billion o 0.5 da ake ce 1.05, wanda in ka canja shi zuwa naira ya kai kusan $300 billion. To amma gwamnatin Najeriya ta sa a kasafin kuɗinta $45 billion kawai. Kaga wannan gaskiya ba ta kai karanta kariya ba malle a ce.
Me kake gani kawo haka ne?
Don ba su fahimta ba mutane. Ina ga da gwamnatin da sauran da ba sa kasar nan ko kuma ba su ga wannan abun da idonsu ko kuma yanayin da muke ciki ba, ba za su gane ba.
Allahu Allah ya tabaraya, Allahu Jalla ya tabaraya, Najeriya.
A jihar Filato masu kiwon kaji sun yi hasara da ba za ta kasa naira biliyan 1 ba sakamakon murar tsuntsaye da suka fuskanta cikin shekaru biyu da suka wuce. Cikin watan Janairu da ya wuce kadai hukumomin jihar sun halaka kimanin kaji 33,000, kamar yadda babban jami'i mai kula da sashin Dr. Haruna Ayuba ya tabbatar wa Zainab Babaji.
Yanzu kaji wacin 38 yanzu abin ya shafi. Mun samu wannan sistem muka yi kokarinmu mu je inda gwanan nan ta harbu, mu samu mu yi aiki a wurin kar cutan ta bar gwanan ta sake shiga wani gwanan. Mukan shiga mu depopulating kajin, mu decontaminating gwanan, mu kuma disinfecting gwanan, that is mu yi feshi da chemical da ya kace cutan gaskiya.
Kukan halaka kajin kenan?
Eh, haka kan muka halaka kajin amma a hanyar da ya dace.
Na shawaran ka wa su masu kiwon kajin?
Eh, kamar da babban murya muna ba masu kiwon kajin su sake adana tsoron gwanansu, su yi kokarin ma su san waye ne yana cikin gwanansu da kuma yadda mutane suna fita, especially ma'aikata. Da muka samu a report yadda ma'aikata za su fita su je su shiga wasu gwanakin da akwai cutar nan za su dawo da shi cikin gwanakinsu. Kuma su san da za su sani gwaninsu da masu zuwan siyan kwai, wasu ma suna tafiyan gwana su je wannan gwana su je wancan gwana sukan yada a cutar. Su yi kokari kuma suna reporting damuwa yanzu da zinmu sun yadda za mu shiga da sauri mu maganta damuwa.
Dr. Haruna Ayuba kenan, jami'i mai kula da cutar masassaran tsuntsaye a jihar Filato. Shugaban kungiyar masu kiwon kaji reshen jihar Filato, Mr. John Dasar, ya ce suna faɗakar da mambobinsu muhimmancin tsafta a gonakinsu.
Tun shekara 2015 da 16 da yanzu kajin da muka yi asaransu a wannan jihar ya kai waje miliyan da wani abu. In kin kuma duba shi in terms of cash ya fi 1 billion. So wannan babban asara ne sosai.
To amma da yake akan samu aukuwan wannan cutar murar tsuntsaye kusan za a ce kowace shekara, me kuke yi domin wayar da kan membobinku don ganin cewa ba su yi wannan asaran ba?
Abin da muka shine muka kira duk ɗin wannan mu manoma, muka wayar musu da kai cewa kun gani ba, mu mai da hankali domin idan baka wanda bai sare gonan shi da kyau ba, cutar nan za ta iya zo ta same shi. Kuma tun da yake yakan zama da wuya a samu compensation daga wurin gwamnati, abin da muke ga manoma mu shine su tabbatar cewa akwai abin da ake ce da shi biosecurity, su tabbatar gonakin su ba wanda yake shiga gonakin anyhow, su tabbatar cewa gonakin nan fa an yi mishi insurance domin zai iya rage wannan irin asaran da ake yi.
To yanzu wani tallafi gwamnati ta ba ku?
Har yanzu ba mu ga wani tallafi ba tukuna. Idan gwamnati tana ta ce za ta yi taimako kuma ba ta yi taimako ba, sai zama muna damuwa.
Kai batun insurance, kaman kamfanoni masu zaman kansu suke insuring gonakin naku, su kamfanonin ba sa biyan su waɗanda suka samu asara kenan?
Akwai wata company ana ce da shi Naik Insurance. Wannan company ko a Plateau State ma waɗanda da su yi insurance da wannan company ai sun samu wasu compensation. Waɗansu gonakin da sun samu wannan damuwan sun je wurin insurance sun biya su, amma kuma insurance company din na Naik din su ma suna complaining cewa akwai wani kuɗin da ya kamata gwamnati ta dinga ba su kowane shekara. To idan wannan kuɗin in ba su samu ba, zai zama musu da wuya ko da an yi insurance su iya ba kowa irin insurance din.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Sani ga magana da noma da gonoma an mai dadi. Amai yaro ya tambayi noma.
Bani bulan zam nan banza.
Amai yaro ya tambayi noma.
Ji da mawan gwa dutse.
Amai yaro ya tambayi noma.
Ji da mawan dagi dutse.
Haka da buhun taki
da. A cikin shirin hantsi za mu kawo muku rahotanni kan zawarcin wasu jam'iyyu da jam'iyyar PDP take a Najeriya. Da kuma wasu matasan APC da suke zawarcin su Lami Doye musu jagora. Haka nan muna da rahoto kan taron shekara-shekara da matsafan jamhuriyar Nijar suka yi na bana. Kuna sauraron waɗannan shirye-shirye ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC karfe 12:16 na dare. Ga Ali Mustapha da shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Shi Paul Biya in ya ce wanda ya ce bai aiki ba, shi ma ba zai so ya faɗi gaskiya ne. Saboda duk Kamaru kowa ya san ya yi aiki.
Ya za a taimaka yanzu ƙasa kamar Kamaru ga shugaban ƙasa ba ya taro da ministocin shi ballantana ya ba su orientation cewa ga shi a watannan haka za ku yi.
Ba aiki babu aikin da ba zai ce bai yi ba, saboda in hanyoyi ne yanzu akwai hanyoyi, akwai makarantu, akwai kaidan irin abubuwa duk shugaban ƙasa Paul Biya ya yi. Abin da za su zarge shi ɗaya ne kawai cewa makusantan shi da suke kusa da shi ba su aiki yadda ya kamata.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri Full na tsaka mai wuya. To yau za mu fara shiga ƙasar Kamaru mu dubi dogon mulkin shekara da shekaru na shugabanta Paul Biya.
Sunana Malam Muhammadu Adwala Nube. Wato gaskiya game da shugabancin Paul Biya, to gaskiya kam da abubuwa da yake yi masu kyau, waɗansu abubuwan kuma ba daɗi.
Ni Ibrahim ne daga Gaundere. Gaskiya wannan gwamnatin mun gaji da ita, tun ba a haife mu ba muke wannan gwamnati har muka taso ga muna matasa wannan gwamnatin muka sani, kuma babu wani canji da muke gani. Hakanan yanda muka taso haka muke ganin babu canji ba komai, mun gaji da ita, muna buƙatar canji.
Idan ka cire Robert Mugabe na ƙasar Zimbabwe, a da Afirka ba shugaban da ya daɗe yana mulki kamar Paul Biya na Kamaru. Ya fara mulkin sa ne tun shekara 1982 bayan da ya gaji tsohon mai gidansa Ahmadu Ahiju. Yau za mu fara duba tasirin wannan dogon zama da ya yi akan karagar mulki da kuma ayyukan da ya yi idan akwai su, da kuma tasirin sa a rayuwar yau da kullum ta mutanen Kamaru. Kuma da yake an ce mai ɗaki shi yasa yanda ɗakin yake ruwa, za mu ji abin da su Kimurawa ɗin suke cewa game da shugaban nasu, watakila ra'ayinsu zai sha bamban da masu kallon Kamaru daga waje. To domin yin wannan mahara kan Kamaru ɗin muka gayyato mutane biyu da suka santa cikinta da waje, wato Alhaji Rilwanu Sharubutu na jam'iyyar da ke mulki ta shi Paul Biya ɗin, wato jam'iyyar RDPC, muka haɗa shi da Alhaji Sani Yaro Matan Hausa na jam'iyyar Adawa ta UMS, wanda kuma muka tambaye shi shi Sani Yaro ɗin da yake sune 'yan Adawa, shin wai sun gaji da Paul Biya ne domin ya tsufa? Kudin baya tsinanawa kamar komai.
To Mala Aliyu, kan fara magana ina gaida duk masu sauraron wannan Voice ta Amerika, da fatan muhawaran da zamu yi nan ya amfana mana mu duka.
Insha Allah.
Tambayan da kai a gaskiya duka biyun sai a ce, na farko ka san shekaru ta hau masa mutum ta shekara 83 wannan a faɗansa ne fa da abin da aka sani. Bayan haka kuma mutum kasan tun shekara 1961 yake yake gwagwarmayansa mulki wato tun kan ya zama shugaban kasa ya kasance ko shekara 34 kenan yake kan ya zama shugaban kasa ka san dole akwai gajiya dole ne wani abun dan su kubuce masa a cikin
amma a cikin wannan shekaru da ya alajin sani baka jin akwai abubuwa masu amfani da yawa kasar Kamaru wanda yan duba za a ce an gode mashi
eh ka san shi shanin al'amarin duniya ba kadda za ce a cikin kashi 100 ba abin da ba za tarar na abin alhaji dai ba amma idan kuma ka saka shi akan creeli sai za ga cewa a gaskiya abun da yayi bai kai a tafa masa ba kaman da ya kamata idan aka duba shekarun da ya kasance a kansa
saboda haka tsakanin tsufan da rashin yin aikin da kuke so ku ga yayi wanne ne yafi damun ku game da shi ko dai kawai canji kuke so ku ga yi
a ba wai canji bane muke so mu wato a gaskiya ka san Kamaru idan ka duba lokacin da tsohon shugaban kasa zai bar wannan ya bar sarauta ya nuna ma duniya cewa Kamaru kasa ce wanda na bar muku kasa lafiyayyen kasa ga arzikinta ya bunƙasa kasa wannan lokacin kuma ana kamanta Kamaru da kaman Korea ce na biyu kuma ana kamanta Kamaru kaman jirgin sama ne wanda bayan ya dauki passenger ka san yana tafiya ya pompa zai yunkura ya tashi
kware da gaske to bari mu share fage alajin Ruwanu kaji abinda muka bude da shi na tambaye shi abokin adawan ku ko sun ko tsufan ne ko rashin aiki ne yace ba aikin kuma gagajiya kuma ga tsufan yanzu me za ku ce shi Paul B yayin da za a ce an ji dadin shi akan mulki ta fannin ayyuka
to abinda zan yi ga maka cewa shi Paul B in yace wannan yace bai aiki ba shi ma ba zai so ya fadi gaskiya ne saboda dukkan muru kowa ya san yayi aiki to in yace ya tsufa ne
amma kamar mu je ga tsufa da ruwa ba ni misalin waɗannan irin ayyuka zaka nuna ka ce ga sunan da Paul B da suka amfani
to lokacin da dai Kamaru yake lokacin wancan tsohon shugaban kasa lokacin ba so ma irin su demokrasi su iskan demokrasi bai zo mana shashi
kana magana Ahmadu Ahijo
to yanzu da wannan ya hau ya zauna kadan abin demokrasi ya sauko mana kasan Afrika to kuma yana aikin ya soma aikin kenan kasashe ka dura da wayan sashin duk Afrika nan duk rikicin da yake nan Kamaru babu wannan rikicin ne saboda ya rike kasa sosai yanda yake ya kamata to lokacin da crisis economic ya zo wato lokacin da kudade suka yi wuya aka yi masauyin ne kudin kasa cewa an yi devaluation
dai an rage darajar kudade ba
an rage darajar kudin kasa Afrika to a lokacin din sefa ya so madamu a lokacin ko duk shugaban kasan da suke sashin Afrika sun samu matsala to a aiki babu aikin da ba zai ce bai yi ba saboda in hanyoyi ne a lura da babu hanyoyi yanzu akwai hanyoyi akwai makarantu akwai kaidar iri-irin abubuwa duk shugaban kasa Paul Biya yayi abin da za su zarge shi ɗaya ne kawai cewa makusantan shi da suke kusa da shi su ne waɗannan ba su so su ba su aiki yadda ya kamata daga baya da ya gano ya ɗauki komai a hannun shi ka lura Duwala cikin Duwala birnin da muke tun da muke a Duwala yau shekara nawa anan aka haife ni anan na girma amma yanzu ne aka samu hanya wannan ka fito yawun da ka zo Duwala minti biyu ne daga bakin shiga Duwala ka isa inda za ka tafi duka
to a lalar ruwa ne ina zuwa a lalar ruwa za mu dawo mu ci gaba muna da lokaci duk za mu tattaba abubuwa na amma Alhaji Sani kamar naji abin ya baka dariya da ka ji Alhaji Ruwa ne yana cewa demokrasi musamman mutum siyasa kana shakkun cewa ya magana siyasa ya ce an samu zaman lafiya duk Afirka ba inda zaman lafiya ake kamar Kamaru ga hanyoyi ga tattalin arziki me zaka ce kan wannan Alhaji Sani ba haka bane kana cikin Kamaru din
wato idan ye maganan demokrasiya ta san demokrasiya kafin a ce demokrasiya ya samu a Korea kasa akwai ababa guda hudu wanda suke da muhimmanci na farko idan an yi zabe ba rigima kowa zai amince da zabe na biyu gwamnati ta kasance gwamnati ce mai adalci komai take yi tana zantarwa kawanta na uku dan adam ana kyakkinsa ana kiyayewa yadda ya kamata
kwarai
to kaga wannan ababa ne wanda suke da muhimmanci, amma idan ya ce mini a lokacin tsubiya ya bude kofofi wanda mutane sun so mu fadan ransu da suka ga dama, ko da yake wani abun ma har gobe idan ka fada za tu ka sabida da yau idan za yi ma wani kaji idan ba alama da za a
amma wannan abubuwa hudu din akwai su ko babu su yadda ka zana su
babu su su zauna sosai ba ta zabe
wanne ne cikin hudun babu shi dan ina son ba ladar ruwan dama ya maida maka da amsa wanne ne hudu din da wanne ne babu akwai siyasa tunda dai akwai jami'i tunda ga kai yanzu kai jami'ir adawa kake ko
jami'a da na ga maka cikin hudun akwai wannan amma kuma kaga ita gwamnati ya za ta maka yanzu kasa kaman Kamaru ga shugaban kasa baka dan kankanin misali baya taro da ministocin shi ballantara ya ba shi orientation ciwon gashi a wakannan haka za ku yi. Na biyu ya yi maganan tarhotsewan arziki ai lokacin da shi wannan Paul Biyawu sarauta Kamaru ba karamin arziki ki take da shi ba. Akwai kamfani da yawa da ake kakaro akwai kuma kudade da yawa suke ajiye da suka zo shi da wayannan kudin din kaman ciwon ba za su kare ba. Ya an gomun da to sundura suka ce za su suka nemi jin mulka shekara 1984 jawabin da suka ce sun gani cewa andi kaman gudu guje ake ana nan ana kowa na so ya cika ajikansa da kadi kafin lokaci ya kure musu aka zo aka ce mai
to ina zo Alhaji Sani Alhaji Rulano ɗaya daga cikin abubuwan da mutane in sun dubi kamar suke tuna kamar yadda muka fara shirin nan Alhaji Sani ya magana shine dadewa Paul Biya akan mulki da shekarun da yi idan an ce akwai demokarasi akwai siyasa tsarin siyasa ya kamata ko a ce ana bai mutane dama su tsaya zabe to ba shekarun nan da yi shi kadai ne ta yaya zaka ga mutane cewa akwai siyasa adalci a cikin Kamaru kwa gaishe ku to idan Allah ya kai mu shirin makon gobe ko bayan amsa wannan tambaya game da batun demokradiya da siyasa za mu ji bayani game da zargin cewa sayin yan siyasa Paul Biya yake yi shi yasa ba sa ja da shi sannan ina gaskiya cewa hata turan kasashen ketare da kan shigo Kamaru da sunan nazarin zabe in za a yi sayin su yake yi a biya kuma wa'adin shekaru nawa makon din tsarin mulkin Kamaru yace ya kayyadewa mutum ne ke shugabancin kasar din ya gama ya sauka yanzu dai muna godiya ga bakin namu na kasar Kamaru Alhaji Lurwani Sharubutu na jam'iyyar mai mulki ta RDPC da Alhaji Sani Yaro Matan Hausa na jam'iyyar adawa ta UMS da kuma musamman wakilin mu na can Kamaru din Muhammad Awal Garba wanda ya taimaka ainihin wajen hada shirin nan da kuma kawo muku shi a madadin su duka ne Ali Mustafa Sakwato a Washington DC
to ma da lamun zo ga shirin mu na karshe kafin mu sallama da ku baki daya
to a takaice halin da ake ciki mai baiwa shugaban Amurka Donald Trump shawara kan batun tsaro Michael Flynn yayi murabus sanadiyar tabargazar tattaunawa da Russia kan abinda ake zargin cewa batun takunkumin da Amurka ta kakkaba ma Russia ne lokacin shugaba wato Barack Obama shugaban Amurka Donald Trump da Prime Minister Canada Justin Trudeau sun bayyana mabambantan ra'ayoyi game da batun yan gudun hijira. Shugaban Amurka Donald Trump ya kira Koriya ta Arewa babbar matsala bayan gwajin makami mai linzamin da ta yi na baya-bayan nan. Yan sanda da shaidun gani da ido a Pakistan sun ce wani dan kunar bakin wake ya tayar da bom a wajen wani zanga-zanga a birnin Lahore da ke gabashin kasar. Wanda ya halaka mutane akalla 13 ya kuma raunata wasu 88 wasu manyan jami'an yan sanda biyu na cikin waɗanda suka mutu kuma masu ayyukan ceto na fargabar yuwar adadin mace-macen ya karu wasu masu sana'ar harhada magunguna su ne suka shirya zanga-zangar don nuna adawar su da wasu sabbin dokokin da aka kafa shaidu sun ce yan sanda da suka mutu na kokarin daidaitawa ne da masu zanga-zangar don kawo ƙarshen gangamin lokacin da bom ɗin ya tashi wani reshen kungiyar Taliban a wato shiyar Pakistan ya ce shi ya kai wannan harin
To gaishe ka. Da haka Allah ya kawo mu karshen shirin a safiyar nan, sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Ibrahim ka Almasi Garba da ta ni gaba da shirin da Bashiru Dodo da wanda kuma da aka gabata da shirye-shiryen mu da ma engineer John Ellison da ya rika masa, anan ne sahabo Imam Ali Zanda ka tayin sallama da ku, mu zama lafiya.